Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya kuma ana iya kama mu a Alpha Radio dake kuma su na kasar Ghana kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama mu suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masuare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a 20 ga watan October na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da baba ya ko makiri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukar da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa baba ba mu kanun labarai
Sakataren tsaron Amurka Hajjin Matas ya ce rundunar soja na binciken sojojin wato mutuwar sojojin Amurka guda hudu da aka kashe su a kasar Niger ta hannun mayakan jihadin Islama sannan wata tattaunawar mako guda tsakanin wasu yankuna biyu bangaren Kamaru wato masu amfani da harshen Ingilishi ta zo karshe a yau Juma'a wani sabon bincike kuma da aka gudanar akan abubuwa da suka fi kashe mutane da kuma haddasa mutuwa farar daya sun hada ne da ta'addanci bala'o'i daga Allah da tabar sigari da kuma cututtuka
Allah ya kyauta kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa majalisar wakilan Najeriya ta amince dokar hukunta masu kisan taron dangi
ko da falatu namu kwanakin nan kiga abubuwan da ke faruwa yanzu ba wanda ke bacci dukkanmu da hawaye a fuskokin mu muka ce to menene yasa har wannan abin ya zo ya kai ga wannan masifa din abin ya dame mu
a can jihar Nasarawa ko cewa suka yi har yanzu ba su tabbatar da ko akwai cutar nan na kendambiri ba
labari ne kawai wanda ba cikakke ba domin a yanzu dai da muke magana da ke nan ban kawo mutum daya wanda muka san shi da kamar yana da wannan ciwon ba
kuma muna dauke da rahoton kamun mutane sama da 6000 da hukumar safarin mutane ta yi a farkon wannan shekara zuwa yau. Kana Mahmud Lalo zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce rundunar soja na binciken mutuwar sojojin Amurka guda hudu da aka kashe su a Niger a farkon wannan wata ta hanyar mayakan jihadin Islama yayin da ake dawowa da gawar ɗaya daga cikin sojojin a jihar sa ta Florida a wannan mako Mattis ya ce rundunar za ta fidda sabuwar sanarwa da zaran ta samu bayanai a cikin lokaci
The loss of our troops is under investigation. We in the Department of Defense like to know what we're talking about before we talk.
Yace aka rashi da muka yi na Dakarumu. Mu a ma'aikatar tsaro muna son mu samu abinda muke fadi kafin mu bayyana da su. Kuma a wannan lokaci ba mu da cikakken bayani akan wannan batun. Za mu fitar da bayanai cikin gaggawa kamar yadda za su shigo mana saboda muna alfahari da Dakarumu. Kamar yadda kuka sani muna gudanar da bincike a duk lokacin da aka kashe mana sojoji an kashe sojojin ne a farkon wannan wata a wani kwantan bauna da mayakan jihadin Islama suka yi wa dakarun Amurka da na Niger a wani fada da ta yi sanadin wato kashe sojojin Niger kuma guda hudu Senator John McCain mai yawan sukar lamirin shugaba Trump yayi barazanan shigar da neman izini na samun sammaci na karin bayani akan wannan harin
Wata tattaunawar mako guda tsakanin wasu yankuna biyu na bangaren Kamaru masu amfani da harshen Ingilishi ya zo karshe a yau Juma'a. Gwamnatin kasar ce ta shirya wannan tattaunawar. Ɗaruwar masu zanga-zanga ranar zanga-zangar Lebialem wani yanki na masu amfani da Ingilishi a kudu maso yammacin kasar sun kori tawagar da shugaban kasar Paul Biya ya tura su zuwa tattauna da shugabannin mazauna yankin. Masu zanga-zangar sun cinna wuta a gidan dan majalisar yankin wato Bernard Fojo. Prime Minister ya je yankinsa na asali kudu maso yammacin kasar a garuruwa daban-daban akan tattaunawar wannan makon. Babu wani labarin tashin hankali da ya biyo bayan ziyarar tasa sai dai wasu wakilan jama'a sun ki ganawa da shi. Gwamnati ta ɗauki matakai masu tsauri akan shugabannin yankin da ke fama da yajin aiki na tsawon shekara guda. Kana kungiyoyi masu fafutukan ware bangaren Ingilishi na ƙara yada tashin hankali a ranar 1 ga watan Satumba shugaba Paul Biya ya saki wasu mutane 50 da suke tsare sakamakon zanga-zangan amma duk da haka wasu ɗaurawa na ɗaure a gidan yari
waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sabon bincike ya ce abubuwa da suka fi kashe mutane kuma suke haddasa mutuwa farar daya sune yaki da ta'addanci da bala'o'i daga Allah da tabar sigari da kuma cututtuka binciken da aka wallafa a mujallar labaran kiwon lafiya ta Lancet ya ce gurbataccen iska wanda ake samu a fili da kuma wanda ke cikin wani abu sune suka kashe mutane miliyan 9 a shekaran 2015 ko kuma sune sanadin haddasa daya a cikin kowane mutuwa 6 a India iska mai guba da ke tashi a inda ake kone-kone wasu sanadarai tana shiga babban birnin kasar inda miliyoyin mutane ke zaune birnin New Delhi shine kan gaba a fadin duniya wurin mutuwa da suke ko kuma mutuwa sakamakon gurbataccen yanayi wanda ya wallafa wannan binciken ya ce gurbatar iska yana yin barazana ga yancin bil'adama kamar yancin rayuwa, yancin koshin lafiya, yancin kyautatuwar rayuwa da kuma yanci na kare yara da marasa galihu.
Sakataren ma'aikatan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya tafi gabas ta tsakiya a yau Juma'a domin halartar taron tattaunawa tsakanin gwamnatin Saudiya ta Iraki da kuma duba hanyoyin da za a ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Shirin zaman tattaunawar ya zo ne daidai da lokacin da dangantaka tsakanin Riyadh da Baghdad ya fara armashi. Ana kallon haduwar tasu a matsayin wani yunkuri na Amurka wajen rage karfin sa hannun Iran a Iraki ta hanyar karawa Baghdad karfin gwiwa ta zama kawa ta kusa da Riyadh. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce Amurka na murna da dangantakar da ke tsakanin Iraki da Saudiya inda ta bada misali da yadda aka bude kan iyaka a tsakanin kasashen biyu wajen shigar da kaya za a yi zaman ne a Riyadh babban birnin kasar Saudiya bayan watanni 4 da kasashen biyu suka rattaba hannu akan yarjejeniyar karfafa alaka tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna a wani yunkuri na rage ikon fada a ci da Iran ke da shi a yankin a cewar ma'aikatan harkokin wajen ta Amurka a yayin da Tillerson ke Riyadh zai gana da shugabannin Saudiya daban-daban domin tattaunawa akan rikicin Yemen da kuma rikicin da ake ciki a yanzu akan mashigin tekun Gulf da Iran da kuma wasu muhimman al'amura da suka shafi kasashen biyu a yankin. Labaran duniya ke nan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton da ke cewa Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya sun amince da dokar hukunta duk wanda aka samu da hannu cikin hukuncin kisan taron dangi wato jungle justice a Turanci. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan ɗabi'a na kashe mutane barkatai ya tunzura ƴaƴan majalisar ƙasar tun daga zauren majalisar dattawa ya zuwa na wakilai. Wani abu da yasa suka amince da dokar kisa akan duk wanda aka kama da laifin kashe wani ba a bisa ƙa'ida ba. Ahmad Babba Kaita dan majalisar wakilai ne.
A waɗansu lokutan ma ba a iya gane mai laihin ko mara laihin, wani za a biyo a horma wani ko kuma wani za a biyo ya ce wane ne a horma wancan din ko kuma ya nuna wani ya ce tare suke dan gudun azaba ko don bugu ko don wani abu da ya ji zai halaka shi a dauka abin. So waɗannan abubuwan sun fita cikin mizanin hankali, sai sa muke ganin doka wanda za a sa mu abun linzami da rage shi ko kuma ma ta hana shi duka kwata-kwata ita ce mafita.
Shi ma mai wakiltar Fancin Kankai Kanam ta jihar Plateau a majalisar wakilan Timothy Ngolu Simon yana mai alhinin irin wannan kashe-kashe da ƙasa ta tsinci kanta a ciki.
Kin duba wurare da yawa ko da Plateau namu kwanakin nan kiga abubuwan da ke faruwa yanzu ba wanda ke bacci dukkan mu da hawaye a fuskokin mu muka ce to menene yasa har wannan abin ya zo ya kai ga wannan masifa ne abin ya dame mu.
To sai dai kungiyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam na ganin akwai sakacin mahukuntan ƙasar. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar SISLAC.
Sakaci ne na wajen bangaren mahukuntan kamar misali 'yan sanda da su misali masu shari'a idan har iyaye ba sa kubar iyayensu, idan har shugabannin jama'a da shugabannin addini da shugabannin siyasa ba sa kubar mutanen da suke yi kuma ba sa nuna cewa duk wanda yi ba za su tafi tare da shi ba, to wallahi gaskiya ba za a daina wannan al'amari ba.
Akan muhimmancin dokar, babban lawyer kuma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa Badisa Mai Nasara Kogo Ibrahim yayi bayanin matsayin dokar.
An fito an yi bayani filla-filla sashe na 11 na tsarin mulki da sasuna na 47 zuwa sashe na 79 yayi bayanin duka cikakkun ayyukan su. Aikin su shine su tsara dokoki domin tafiyar da jin dadin jama'a da kuma tafiyar da tsaro da kuma tafiyar da ci gaban jamhuriyar Najeriya. Aikin su kenan wanda hurumin na tsarin mulki yayi bayani.
Rahotanni sun bayyana cewa babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris yana goyon bayan wannan dokar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu.
Dauda a can jihar Nasarawa ko gwamnatin ce ta ce har yanzu bata tabbatar da cutar kyandan biri ba, duk ko da yake tana cikin jihohi 18 a Najeriya da ake cewa tana da wannan cutar. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ma'aikatar lafiya a jihar Nasarawa ta ce har zuwa yanzu bata tabbatar da bullar cutar kyandan biri a jihar ba. A ranar Laraban da ta shige nan ne dai ministan lafiya Isaac Adewole ya shaidawa manema labarai jihohi 11 da aka samu bullar cutar kyandan biri ciki har da jihar Nasarawa. Kan haka na tambayi daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Nasarawa Dr. Ibrahim Adamu Alhassan don ji ko akwai bullar cutar kyandan birin a jihar ta Nasarawa.
Wannan labari ne kawai wanda ba cikakke ba, domin a yanzu dai da nake magana da ke nan ban kwa mutum ɗaya wanda muka san shi da kamar yana da wannan ciwon ba. Akwai mutane da muka dan gani ta biyu haka wanda suka nuna alamun ciwon, amma bayan duba sun haɗe ko da jinin su mun aika shi zuwa lab, amma har yanzu ban samu sakamakon ba. To ba wani ne da zai ce kamar yana da wannan cutar kyandan biri a jihar Nasarawa yanzu haka.
Me ke janyo wannan cuta?
Wannan cutan ana samun shi ne ta hanya guda biyu. Na farko cuta ne da yake jikin birrai wanda su ne suke samun wannan ciwon dama daga farko, amma kuma duk cutan cutanyan mu dan adam yake da su birran nan, cutan zai iya tashi daga jikin birrai da zuwa wajenmu. Kuma ta yaya yake zuwa? Na farko in kamar an ji an kashe birrai nan za a iya taɓa sabon jinin da yake jikin shi, ko kuma shi ma jinin shi ma wannan kurajen suna fita mashi shi shugar ko ruwan da yake cikin kurajen nan ya taɓa jikin mutum zai iya samu wannan ciwon. Bacin haka mai mutane suna cin birrai na. Bacin haka kuma akwai abin da ake kira ina jin kurin gene ko spirit, yin ma za a iya samun ciwon nan ta wannan hanyar. Zai samu ɗan adam daga ɗan adam kuma zai iya tashi da wannan ɗan adam zuwa wancan ɗan adam. Sai nan bashi idan mutum na da ciwon nan in ya zo kurai hunda da shi kusa in ya zo kusa da kusa wanda nan bashi ke kai kan gidan bashi za ka iya samu wannan ciwon. Na biyu kuma idan kurajen suka fashe ruwan kurajen suka fita sarrafa jikin mutum shi ma wanda zai iya samu. Ko kuma jini shi ya taɓa jikin mutum mutum ya samu, ko kuma irin kamar kayan sawa da zanin gado da su ruwan jikin shi ya taɓa taɓa jikin wani mutum da ya samu.
Na alamomin wannan cuta?
To da farko dai zai wuya a kan ciwon wannan kyandan birin ne, don da farko za a samu ciwon kai ne mai tsanani da zazzaɓi da ciwon baya da kasala da amai da gudawa da su. Wace san duka haka na alamun tsari a faru a kowane ciwo, ko ma malaria da su tafi ina suna iya nuna haka. Ina yi ta nuna a madogin ciwo a gafa da wajen marar shi kumbura, amma zai fita a hammata ya fita wuya ya fita a duk kowane na jikin ya. Amma na ƙarshen alamu shi ne wannan sufura ta kuma an ji an duba jini a dangana a na'ura shi da zai tabbas.
To amma ina illar wannan cuta?
Illar shi shine wannan zazzabin da wannan kafalan da kuma wannan furajen da suke fitawa, amma ba ka baya komi baya cika baya komi sai dai haka in ya yi bayan kamar sati uku aka sai ya sake kare da kanshi. Don yanzu da muke nan ba rigakafi ga ciwon ko ba magani, sai dai kawai kana ciwon kai ba ka da maganin ciwon kai, in ka yi zafi ba ka maganin zazzabi, sun kuma don wannan kurajen da kake yi ba ka maganin kai da kuma maganin da za su shafa don kurajen su yi za su sauke. Ko kuma don suka fafashe kan gwada antibiotics don kar ka samu wani cuta da zaro tsakani, amma ba ta wasu ciwon baya wani illa eh zan iya kama kwaro ko amma ya fi kama dan matasa haka dan sai yara zuwa matasa haka
kai wace hanya mutane za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta
masha Allah yanzu dai abin da muke shawar da mutane na farko dukkan da suke bulla da suna mun daji su gurai su gurai gurai da su gurai ai hakuri a rabu da wannan namun dajin ayan na biyu kuma idan mu sake tsabtace muhallin mu mu yawai ta wanke hannayen mu kuma muka ga wani mutum da yana da zazzabi ko wani da zazzabi ne ma
Dr. Ibrahim Adamu kenan daraktan kula da lafiyar al'ummar jihar Nasarawa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Ya ubangiji sarkin baiwa Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah
Hukumar yaki da safarin mutane ta Nigeria ta ce daga farkon wannan shekara zuwa yau ta kai mutane sama da 6000 da aka samu da laifin safarin mutane ba bisa ka'ida ba kuma ta gurfanar da 327 daga cikin su ga san mai na kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
kakakin hukumar yaki da fitocin mutane ta Nigeria wato NAPTIN Mr Josiah Emerald ya min ƙarin bayani
but so far because of reported cases and arising from our proactive investigation not less than 6000 people
yanzu bisa yadda ake kormanta mana bayanai da kuma irin binciken kokaf da muke yi mun yi nasarar damke abin da ba zai gaza masu fitocin mutane kimanin 6000 ba tuni ma an zartar da hukunce akan sama da mutane 327 kuma a wannan laifi mukan tuhumi duk wanda ya taka kowace irin rawa wajen safarar mutane a matsayin mai laifi
we are also looking at people who have played one role or the other
to shin ko me ke haddasa fatocin bil'adama tambayar kenan da nayi wa Hajiya Hawaliman wata mai fafutukar horar da matasa a Nigeria
ya abubuwan suna da dan dama ki haka ga cewa ana ta'allaka abin da talauci rashin aiki zaka ga cewa ana amfani da wannan dama na talauci da cewa an tafi neman visa passports ake cewa kamar su wayar da Amurka kuma idan yawanci mutum bai bi hanyar da ya kamata ba musamman in mutum bai ilimi mai zurfi ba zaka ga lokacin da ya isa can din ba zai samu aikin yi din ba a ƙarshe zai kasance ya samu kansa a cikin irin waɗannan harkoki da ake faɗa wanda zaka ga a ƙarshe ma wasu su suna kasancewa kamar karuwanci suke haka ko kuma wasu abubuwan haka kuma idan ka riba wasu su gaskiya ba ta sanin cewa abin da za a kai su shi kenan sai shin ita can din za ta ga cewa wasun su an karbi fasfinan su ba su da hanyar da za su ci dawo kuma dole su ciyar da kansu dole su dauki nauyin kansu wasun su kuma gaskiya suna sani akwai wasu yankuna na Najeriya wanda su abu alfahari ne ma a ci ƴaƴan su kina wajen suna aiko musu da kuɗi kuma sun san abin da suke yi din
kakakin hukumar yaki da fitocin mutane ta Najeriya Mr Josiah Emerald ya yi bayanin wasu daga cikin matakan da suke dauka don yawa tufkar hanci
what we do is to create awareness I'm sure you are aware that the agency has
abinda muke yi shine muna wayar da kawunan jama'a na san ka san hukumar NAPTIN ta kaddamar da wani gaggarumin shirin fadakar da jama'a kan illar fitocin mutane da mayin kaura ta haramtacciyar hanya muna da alakar aiki tare da tarayyar Turai da Amurka don shawo kan wannan matsala kuma kwalliya na biyan kudin sabulu mutum na da yancin yin kaura ko da yin bulaguro amma abin da muke cewa shine ayi ta halaccen hanya bisa ka'ida domin babban makasudin safarar mutane shine don a ci da gwamnati
the whole essence of trafficking is about exploitation
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ya ke mu kai dalajena Kwa ya lura na zamani Ya gremo kare la la shelta Eba mora gaji ya ya hina kariya Eje kwa mna temo takare ya Eba mora
gaji ya Ana tani za fashion house na mure Amerika da kenan bin Washington DC Mwenye zuna akukwa che karfe go mashat ya Da rabi da minti go mashatara Nga wakuma shiro muna gaba
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin namu na wannan mako zai dubi ne kan yunkurin da sakataren harkokin wajen Amurka yake yi domin ganin an yi amfani da hanyar diplomasiya. Yayin da yiwuwar amfani da matakin soji ke ƙara zafafa wajen daƙile shirin mallakar makaman nukilin da Koriya ta Arewa ta sa a gaba. Sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka za ta ci gaba da bin tafarkin diplomasiya domin ganin an shawo kan Koreya ta Arewa ta yi watsi da shirinta na mallakar makamin nukiliya har zuwa lokacin da za a saki bomb na farko kamar yadda ya faɗa. Sakataren Tillerson ya yi waɗannan kalaman ne a ƙarshen makon da ya gabata yayin da ake ci gaba da nuna yatsa tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa, lamarin da ke ƙara zafafa yiwuwar amfani da matakin soji akan ƙasar ta Koreya ta Arewa. Wasu dai na ganin nuna gazawar matakin diplomasiya da shugaba Trump yake bayyanawa wata dabara ce ta neman maslahar tattaunawa kan wannan takaddama.
Ina ganin ina da wani irin hali na daban, ina jin kamar na fi daukan lamarin nan da zafi fiye da sauran jama'a.
To hakan ne yasa kuma wasu ke ganin hanya ce ta shimfiɗa daukan matakin soji domin dakile shirin makamin nukiliyar na Koreya ta Arewa da za a iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata. John Delory, farfesa ne a fannin hulɗar ƙasa da ƙasa a Jami'ar Yonsei da ke Seoul babban birnin Koreya ta Kudu.
This administration not just Trump, the administration.
A irin tawa mahangar, wannan gwamnatin ba wai Trump shi kadai ba, na shirin ɗaukan matakin soji nan da wata shekara mai zuwa idan har hanyar diplomasiya ta cutura.
When diplomacy has failed.
Wani binciken jin ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan ya nuna cewa shugaba Trump na ƙara samun goyon bayan 'yan Republican kan ɗaukan matakin soji da zai tarwatsa wurin da Koreya ta Arewa take haɗa makamin nukiliyanta. Sai dai mafi aksarin Amurkawa na adawa da wannan mataki. Duk da cewa kai hari akan Koreya ta Arewa domin kare Amurka daga harin ƙasar dalili ne mai tushe, amma a cewar wasu zai wuya a kafa hujja da hakan. Sannan duk wani harin soji da Amurka ta kai koda akan rumbun adana bayanan Koreya ta Arewa ne da nufin wargaza shirinta na nukiliya ko kuma a shirya kashe shugaba Kim Jong-un, hakan zai iya haifar da martanin da zai kare akan Koreya ta Kudu wanda zai shafi hadda karin Amurka 28,000 da ke jibgi a ƙasar, sannan ya tsindima yankin cikin yakin makamin nukiliya. David Strobe wani ƙwararre ne da ke sharhi kan Koreya ta Arewa.
I think that would be morally, diplomatically.
Ina ganin yin hakan zai zama bai dace ba a hankalce,
a diplomasiyance, a kuma siyasance, domin zai iya zama babban bala'i ba wai kadai ga yankin Koreya ba, amma har ga Amurka.
Ita dai Koreya ta Arewa ta ce shugaba Trump na da wani mugun nufi a kanta, domin atisayin haɗin gwiwa da suke yi da Koreya ta Kudu ya nuna hakan, saboda haka ya zama mata dole ta mallaki makamin na nukiliya. Ana dai sa ran nan ba da jimawa ba Koreya ta Arewan za ta sake wani sabon gwajin makamin na nukiliya. To sai dai wata tambaya da ke ci gaba da kasancewa a zukatan mutane ita ce, ta yaya ƙasa kamar Koreya ta Arewa da ke cidda al'ummarta da ƙyar ta iya mallakar fasahar ƙera makamin nukiliya? Kim Dong-yeob malami ne a Jami'ar Kingyom da ke ƙasar Koreya ta Kudu.
Koreya ta Arewa ta mallaki fasahar nan da ake kira CNC, wacce ke ba ta damar ƙera makamai masu linzami da kanta. Shi yasa duk da takunkumin da aka saka mata, wanda ke hana ta kaiwa ga samun sassan da ake ƙera makamai masu linzami, ƙasar take iya ci gaba da gwada makamai masu linzami. Saboda takunkumin ba shi da wani tasiri.
Ƙwararru dai sun ƙara da cewa yanzu ƙasar ta ƙware ba a fannin fasaha ta CNC kaɗai ba, hatta iya dabarar nan ta kwaikwayon wata fasaha da za a shigo da ita daga ƙasar waje, inda takan kwance makami ta kalla ta kwaikwayi yadda aka ƙera shi ba tare da ta yi la'akari da cewa ta keta dokar da ta haramta satar fasaha ba. To an yi dai ƙyasin cewa Koreya ta Arewa na da mashinan fasahar ta CNC har guda 15,000. Waɗanda ke bata damar ƙera makamai masu linzami. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Abuja, wato Hassan Maina Kaina, da kuma ɗaya daga cikin wakilanmu da ke Birni Mai a Jamhuriyar Nijar, wato Sulaiman Mumuni Barma, da Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla muna karfe 11 da minti 24 ne ba da rabi kamar yadda na faɗa dazu ba. Yanzu kuma mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Sakonmu na farko ya fito daga General Buhari Yahaya Unguru da Adamu Habu Umar Yanga sun ce assalamu alaikum viewers Hausa. Muna fatan ziyarar aikin shugaba Buhari da ya kai kasar Turkiya tabbas abin ayaba ne da fatan taunawa za ta kawo mana ci gaba mai dorewa a tsakanin kasashen biyu. Sai kuma sako daga Abba Sa'ad Mahuta ya ce assalamu alaikum viewers Hausa da fatan kuna lafiya. Zanga zanga da wasu ma'aikatan hukumar bada agajin gaggawa suka yi wato nima ya nuna yanzu dai ma'aikatan sun gaji da salon jagorancin shugaban hukumar tasu. Dan haka ne nake gani ya kamata shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta nima da ya sauka daga kujerar tashi cikin ruwan sanyi. Sai kuma sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Al'ummar Najeriya muna godiya ga shugaba Muhammadu Buhari bisa manyan ayyukan da ya sanyawa hannu a duk fadin Najeriya. Fatan mu Allah ya kara wa shugaba Buhari lafiya da tausayi. Sai kuma sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada barakin ladan jihar Filato. Sunce assalamu alaikum VOA Hausa. To ci gaba da tura jiragen yaki da shugaban kasar mu Najeriya Muhammadu Buhari yayi domin wanzar da zaman lafiya a jihar ta Filato. Wallahi yayi daidai. Sai kuma sako daga kishin kasa Hussein Abba Dambam jihar Bauchi ya ce matakin hana likitoci dake aiki a asibitocin gwamnati gudanar da aikin kashin kansu da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yunkurin yi zamu iya cewa zai yi tasiri ga farfado da hakan lafiya a Najeriya. Amma a gani na fara gyaran asibitoci da samar da wadatattun magunguna shi fi kamata gwamnati ta fara. Kuna sakonmu na karshe ya fito daga Ibrahim Rabilu Tsafe da Muhammad Baban Yusra Gusau da Bala Yaro Mada jihar Zamfara sun ci salam murya Amurka. Muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta taimaka wa ƴan talakawan jihar ta hanyar rabiya musu kuɗin jarabawar kammala sakandare wato WAEC da NECO domin su samu damar wucewa makarantar gaba.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce rundunar soja na binciken mutuwar sojojin Amurka guda hudu a Niger waɗanda suka mutu a farkon wannan wata a hannun mayakar masu jihadin Islama. Yayin da ake dawowa da gawar ɗaya daga cikin sojojin a jihar sa ta Florida a wannan mako, Mattis ya ce rundunar za ta fitar da sabuwar sanarwa da zaran ta samu cikakken bayanai akan wannan abu a cikin lokaci. Wata tattaunawar mako guda tsakanin wasu yankuna guda biyu na bangaren Kamaru masu amfani da harshen Ingilishi ta zo ƙarshe a yau Juma'a. Gwamnatin ƙasar ce ta shirya wannan tattaunawar don kawo ƙarshen matsin lamba da bangarorin ke yi na samun ƴanci. Wani sabon bincike ya ce abubuwa da suka fi kashe mutane kuma suke haddasa mutuwa farar ɗaya su ne ta'addanci, bala'o'i daga Allah, tabar sigari da kuma cututtuka. Bincike da aka wallafa a mujallar labaran kiwon lafiya ta Lancet ya ce gurɓataccen iska wanda ke fili da na cikin wani abu su ne suka kashe mutane miliyan tara a shekarar 2015 ko kuma su ne sanadin ɗaya daga cikin kowace mutuwa shida da aka yi a duniya. A Indiya kuwa iska mai guba da take shiga a cikin babban birnin ƙasar daga ƙone-ƙonen wasu sanadarai da ake yi inda miliyoyin mutane suke zaune, kuma birnin Delhi ita ce kan gaba a faɗin duniya na mutane da suka mutu sakamakon gurɓatar yanayi.
To madalla da takaice tun labaran mu kawo ƙarshen shirin halin yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Baba Yakubu Makire da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ku ga Usman Ahmed Kabara da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. A yi sauraro lafiya.